Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta gano cewa yariman Saudiya Mohammed bin Salman shine ya bayar da umarnin a kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi, a cewar jami'an Amurka. Je Juma'a jaridar The Washington Post ta fara wallafa wannan labari da kuma hukumar CIA ta gano, yayi kuma sabani da labarin da Saudiya ta bayar tun farko, wanda babban mai binciken Saudiyar ya wanke yariman bin Salman daga kisan. Jami'an Amurka sun ce hukumar CIA ta gano cewa jami'an Saudiya 15 ne suka yi amfani da jirgin gwamnatin Saudi zuwa Istanbul su kashe Khashoggi a ofishin jakadanci. Labarin da aka wallafa na cewa hukumar leƙen asirin ta yi amfani da hanyoyi da dama don samo bayanai, ciki har da sanarwar sautin wayar talho da kanin yarima Khalid bin Salman ya yi da Khashoggi, wanda kuma shi ne jakadan Saudi a nan Amurka. Yayin da Saudiya ke kokarin rufe cece-kucen da ake yi akan abin da ya fara na 2 ga watan Oktoba na kashe dan jaridar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin ta dake Istanbul, Turkiya ta ci gaba da matsawa Saudi lamba kan batun. Jiya a babban masallacin Juma'a na Istanbul, ɗaruruwan magoya baya da abokan arziki ne suka taru domin yiwa Khashoggi jana'iza. Shugabannin jam'iyyar AK mai mulki a Turkiya sun halarci wurin, suna mai alƙawarin sai sun tabbatar da an yiwa Khashoggi adalci. Da yake yi wa mahalarta jana'izar jawabi, mataimakin shugaban jam'iyyar AK Yasin Aktay ya ce akwai mutane 15 da aka ce su ne ke da hannu a kisan Khashoggi, amma ba su bane suka yanke hukuncin yin kisan da kansu ba. Wannan labari ne da aka faɗa mana, kuma ba mu amince da shi ba. Cikin wannan makon ne dai hukumomin suka sanar da cewa an tuhu mutane 11 da kisan Khashoggi, kuma an yanke 5 daga cikin su hukuncin kisa. Turkiya dai ta fito fili ta kalubalanci Saudiya kan kisan, tana mai nanatawa da tilasta mata cewa ta canza labarin ta. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɗaya bangaren kuma, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fito fili ta ƙaryata rahoton da ke cewa Amurka na shirin miƙa wa Turkiya shahararren malamin nan Fethullah Gulen da zumman neman Turkiya ta rage matsawa Saudiya lamba. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Nicole Navas Othman ta ce ma'aikatar shari'a ba ta da masaniyar wata tattaunawa da shafi shirin miƙa malam Gulen domin musayar kisan Khashoggi. Ranar Alhamis ne dai kamfanin labaran NBC na Amurka ya fitar da rahoton da ke cewa gwamnatin Trump tana neman hanyar da za ta miƙa wa Turkiya malam Gulen a matsayin wata hanyar da za ta rufe shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan baki don ya sassauta matsawa Saudiya lamba kan kisan Khashoggi. Kotu ta umarci fadar shugaban Amurka ta White House da ta maida wa wakilin gidan talabijin na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar White House, wadda aka soke bayan wata sa'insa tsakanin ɗan jaridar da shugaba Donald Trump yayin wani taron manema labarai a fadar. Zan amince da buƙatar soke matakan da fadar shugaban ƙasa ta ɗauka nan wucin gadi, kamar yadda gidan talabijin na CNN ɗin ya buƙata a yi, a cewar alƙalin kotun gunduma Timothy Kelly a jiya Juma'a. Ya ƙarar da cewa na umarci gwamnati ta maida wa ɗan jaridar takardun izinin shiga fadar. Alƙali Kelly, wanda ya nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarƙaƙiya, ya ce shi ya sa ya yanke shari'a ne kawai kan gyara na 5 na kundin tsarin mulki. Da yake magana bayan yanke hukuncin ɗan jarida Jim Acosta, ya ce ina mai godiya ga wani alƙali da ya yanke hukuncin, lokacin koma bakin aiki ya yi. Munanan wutar daji biyu da suka yi kata-kata da sassan jihar California, inda yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 71. Ƙwararru sun yi hasashen cewa abubuwar dama ne suka iya yin sanadiyar wutar dajin, kama da karuwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikin kashe gobara da kuma sauyin yanayi. Suka ce mai yiwuwa ma wannan munar wuta ta wannan shekara so mun tabbace ta wani bala'in da ke tafi. Jennifer Balch, daraktan sashin binciken abubuwan da suka shafi duniya da ke jami'ar Colorado Boulder, ta ce nau'ikan wuta na daɗa tsanani a yammacin Amurka. Aukuwar manyan nau'ikan wuta na ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970 a cewar ta. Ta ƙara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ikan wuta da muka gani a shekarar 1970 a yau mun ga
labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da hantsi kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su a cikin shirin. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu za su yi magana akan ƙoƙarin yaƙi da ake yi na rage yaɗuwar cutar malaria a jihohin Kano da Bauchi, cutar da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cizon sauro ne ke kawo ta. Rahotanmu na uku zai yi magana akan sabon dabarar rigakafin cutar polio da aka ɓullo da shi a jihar Jigawa. Shi kuwa rahotanmu na huɗu zai yi mana magana ne akan matsalolin da ke addaban yara kamar zazzabin fitan haƙori, gudawa da kuma abin da ya kamata a yi wa yaran da zarar sun shiga cikin wannan mahalin. Shi ma rahotonmu na biyar zai yi mana dubi ne akan raguwar masu kamuwa da cutar HIV da aka samu a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu ci gaba da kawo muku jawabai na taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar Borno, taron da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaɗuwar cututtuka CDC suka gudanar a garin na Maiduguri kwanakin baya. Yau za mu ji irin gudunmawar da malaman addini ke bayarwa domin shawo kan iyaye su yarda a yi wa ‘ya’yansu rigakafi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Bakatma mai kula da kare yaduwar cututtukan malaria, kuturta, tarin fuka da HIV a jihar Bauchi ta kai ziyarar gani da ido karamar hukumar Itas Gadau, yanda ake amfani da gidan sauro domin rage yaduwar cutar malaria. Amina Abdullahi Gilbo ta kasance tare da tawagar ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Da yake bayani shugaban kiwon lafiya na Itas Mukhtar Muhammad Limam ya bayyana yadda suke wayar da kan al'umma.
Daya daga cikin abubuwan shine muna mobilization, muna wayar da kan al'umma dangane da duk abubuwan da suke faruwa. Na faɗa a baya akan cewa duk programs ɗin mu yanzu na PSC muna integration, wato ba kamar a baya ba in aka zo program din TVL ya shi ake. To in akwai wani wata matsala da take addabar al'ummar local gamma, muna amfani da wannan damar da muka samu sai mu wayar da kan al'umma. Ko dazu muna tare da masu sarautun gargajiya, mun yi amfani da wannan dama saboda yanzu lokaci ne na malaria, mun wayar da kansu abubuwan da ya dace su yi. Kuma alhamdulillah EU UNICEF project da ake yi wanda yana primary healthcare suna taimaka mana da magunguna, kuma at the same time Bakatma ita ce ma uwa uba dan suna kawo mana maganin malaria wanda kuma kyauta ake ba da shi.
Muktar Muhammad Liman kenan. Kabir Yusuf Itas jami'i a fannin kula da cutar zazzabin cizon sauro dake Itas.
Kin malaria nan Itas ne alhamdulillah kamar da du muka saba kuma muke gudanarwa al'amura suna tafiya inda ya kamata. Ya kokari ma'aikata suna kokari domin zakulo cases na malaria a kuma wayar da kan mutane maza da mata yara da kanana domin tura su asibitoci na musamman domin musu gwaji a tabbatar da jinin da take da musu in ta tabbata malaria a ba su treatment and support. Kuma a mata masu juna a koyaushe muna iya kokarin mu muga cewa a lokacin ANC da suke ziyarta muna bincikowa mu gano wanda suke da matsalan zazzabin cizon sauro domin a magance su. Kuma akwai support wanda gwamnati take bamu da mun da ya shafi gidan sauro wanda muke ba da shi lokacin rigakafi na yara kasa da shekara 5. Kusan duk yaron da yi rigakafi kasa shekara 5 a Itas ga Dolowar Gamman in dai ya cimma wannan rigakafin yanda doka ta tanada insha Allah ana ba shi gidan sauro. Kuma haka mata mai juna in dai har ta zo ANC an zakulota ta samu wayewa har ta zo aka yi mata ANC insha Allah ita ma ana ganin cewa an ba ta gidan sauro domin magance waɗannan zazzabi na cizon sauro.
Kabir Yusuf Itas kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Biyo bayan yadda zazzabin malaria ke damun jama'a a jihar Kano, gwamnatin jihar ta ce ta bullo da sabon dabarar yaki da cutar. In ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, ne ya bayyana haka, inda ya ce yanzu sukan gudanar da bincike don gano dalilin da ya sa wasu yankunan ake samun yawaitar masu kamuwa da cutar. Dr. Bashir Muhammad Lawan ya kara da cewa binciken ya hada da yi akan me ke haifar da sauraye ke bujirewa wasu daga cikin magungunan da ake sha don neman waraka.
Gwamnati a kwanan nan akwai tsari da aka fito da shi, akwai inda ake zuwa a yi kamar dan bincike haka. Dan aka lura kamar karamar hukuma ko wasu garuruwa ana samun zazzabin cizon sauron nan musamman a inda ruwa yake kwanciya ko inda ruwa yake bi, akwai rafuka a wajen, sannan kuma akwai harka ta harkar gona kamar wanda ake amfani da noman rani da kuma ake amfani da waɗannan sinadarai na chemicals din. To duk ana zaba ana yi. A kwanan nan gwamnati ta zabi karamar hukuma guda daya, an je an bibiyi yaran wannan karamar hukuma suna zuwa asibiti ana ba su magani kyauta, ana bibiyar su ana gano ma yaya tafarkin yake, yaya su kansu saurayen kasan su ma suna yin nasu, yaya suke sauyawa dangane da magungunan da ake amfani da shi wajen kashe su. To ana bincike akai. Sannan kwanan nan ma kuma akwai waɗansu ƙarin ƙananan hukumomin da zamu ziyarta, zamu je zamu gaya musu wannan, sannan kuma su ma za a yi wannan bincike-binciken a ciki. Duk ana yin haka ne domin a samu mafita wanda take mai tasiri sosai wajen daƙile wannan ciwo. Alhamdulillah ana yi yau da gobe, kuma ba sai mun tsaya bayani ba, watakila za ka iya samu ka leƙa asibitocin mu ɗaya ko biyu ka ga yadda ayyukan suke tafiya. Ga bangaren zazzabin cizon sauro kawai ba, a fara da asibitoci da bunƙasa su da gina wasu da gyara wasu da samar da kayan aiki da samar da magunguna da samar da yanayi mai kyau wajen yin aikin. Lalle gwamnati tana iya kokarinta a wannan fanni, wanda kuma a labarai ana ji, sannan kuma wanda zai iya ganewa idanunsa zai iya zuwa duba da cewa akwai manya-manyan asibitoci ma da aka bude, akwai asibitin nan na abin nan na Zuro da wanda yake Giginyu, su kaga an fadada su ayyukan su ma ya kai ya kawo cewa ya wuce Kano akan kanta, a'a ya kai ga makwabta, ya kai ga ƙasa gabaki daya, ya kai ga duniya ma gabaki daya. Saboda akwai waɗanda za a ce su je neman magani ko su je wayansu gwaje-gwaje, sai a ce a'a ba za a iya ba sai an fita ƙasashen waje. To yanzu zancen ƙasashen waje abin ma ya ƙare, sai a ce a'a ai akwai irin su a Kano, ku je Kano ayi. Bana mantawa a cikin watan shida akwai taron gangami da aka yi na lafiya na ƙasa gabaki daya wanda ya faru a Kano. An yi bitoci da makaloli da dama, ai an ga ci gaba sosai. Akwai labarai da yawa da shi kwamishinan lafiya da kansa ya bada wannan labaran, abin ya bashi mamaki. Abubuwan da ya je ya gani da kuma yadda ake yi da kuma mutanen da aka turo daga garuruwa da kuma jihohi da dama saboda su zo Kano su ci gajiyar arzikin tallafin harkar lafiya da ake yi, wannan abu ne mai kyau a wannan bangaren kenan.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Jigawa, hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta bullo da wani sabon salon aiwatar da rigakafin cutar polio ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da cikakken rahoto.
Kamar yadda babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na ma'aikatar lafiya na jihar Dr. Shehu Samba ya yi ƙarin haske.
Akwai dan bambanci da yadda muka saba da za mu yi amfani da wata allura ta rigakafin polio da kuma shi digon baki na ruwa da ake digawa, kashi biyu kenan. Akwai allura, akwai kuma digo, duka wanda kuma wannan rigakafi ne na polio. Ita allura sabuwa ce ta shigo wadda kuma ana sa rai insha Allah in aka yi wa yaro wannan allura din to in Allah da ba zai kamu da wannan kwaya cuta ta polio din ba. Jihar Jigawa tana da kananan hukumomi guda 27, to sai aka raba su gida biyu. Mun fara da guda 14, za mu yi sati muna aiki, sannan za a ƙara yin sati ɗaya ana yi wa kananan hukumomi guda 13. Saboda ita wannan sabuwar allura da ta shigo, shi yasa aka yi amfani da kashi biyu kenan aka raba, saboda kin ga dole ma'aikatan lafiya ne wanda suka iya allura su za su yi wannan aikin.
Me ya jawo hankunan ku kuka kai ga yin wannan allura kamar yanda na gani ta dugo da kuma wacce ake yi ita kuma ta ainihin allura ce ake yi ma yaran?
Kwanan baya jihar Jigawa ta samu bullar kwayoyin cutar polio wanda akan samu a cikin muhalli, kuma ya samu ne ta sanadin wasu yaran ba sa iya sarrafa wannan sinadari na rigakafi da muke bayarwa saboda rauni na garkuwar jikin su ko kuma matsala ta yanayin tamowa, yanayin abinci mai gina jiki ba su da shi sosai. Wannan cuta ta kan fita daga jikinsu ta shiga zuwa yanayin muhalli ta cikin kwata da kuma dai yanayi na ruwa. Haka kin ga a bana mun samu matsala ta ambaliya a wasu kananan hukumomi na jihar Jigawa, saboda haka mun samu bullar waɗannan kwayoyin cututtuka a muhalli har ma kuma da jikin wasu yaran da waɗanda suka samu nakasa da kuma wasu ma masu lafiya. Haka to sai aka duba cewa ingancin garkuwar jikin da za a samu idan an hada da allura din ta fi karfi akan ai iya digon baki din kawai.
Kuna sa ran za ku kai ga yi ma yara nawa?
A wannan zagayen ana sa rai za a wa yara miliyan 1,600,000 wanda za a iya dan samun kari ko kuma dan rage kadan daga wannan alkalma da na gaya miki.
Dr. Shehu Samba kenan, babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A daidai lokacin da kananan yara ke fidda hakori, sukan fuskanci matsaloli daban-daban kamar gudawa, zazzabi da sauransu. To shin ko me ke kawo hakan? Shuaibu Mani ya tattauna da wani ƙwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana.
Ayar tambaya na mika ta ga Dr. Malam Amadu, wani ƙwararren likita a ƙaura Hassan dake nan Maradi.
Shi hidda matamna ga dukkan alamu baya kawo ƙwayan cuta a cikin jiki. A'a, to ba shakka yakan yi lokacin da yaro yakan yi tadi ko yakan hidda matamna wannan yanayi na hidda matamna yakan kawo wani sabon yanayi a jikin yaro. Wannan hidda matamna yakan sa garkuwar yaro ta rage. Haka ba shakka abubuwa abubuwa da yawa suna faruwa lokacin da yake da waɗannan matamna, kaman zai kawo rauni ga jikin shi. To idan ya kawo rauni, to yakan yi kuma su kwayoyin cuta waɗanda annan tare da mu kullum sukan samu wannan yanayin, sai su ayyahwa su kawo abubuwa da ake gani, misali kaman su zawo da su amai. Ba shakka ni ga nauni ba ji yau ba a lokacin da yaro ne yakan hidda matamna, wata ɗaya yana zawo, ni ga nauni ba ji yau. Allah ya sa dai na san matakan da ya kamata a dauka, su ne dauka, har Allah ya kare shi bisa ga wannan yanayi da ya shiga. Wannan hidda matamna yakan kawo wani sabon yanayi ga jiki wanda yaro bai san da shi ba, yakan sa wannan kwayan cuta su ayyahwa har su kawo wannan cuta da ake gani ga jikin yaro.
Dokta, a kimiyance ka gane dace aiki na?
To a kimiyance yaro yana zawo, duk uwa wadda ta haihu wanda ke zuwa wajen awo, inda yaro yana zawo ta san matakan da ya kamata dauka. Wannan ruwan gishiri sukari da ake cewa SRO, duk lokacin da yayi zawo nikan bashi wannan maganin. Kenan kowace uwa idan ta ga yaron ta yana zawo lokacin da yake da matamna, a ka ta tsaya gida ji kowan ganan dauko wanganan kin sa wanganan, a abu na farko da ya kamata ta yi, wannan ruwan gishiri sukari su ne ya kamata a ba yaro. Idan akwai masassara kuma an san kwayoyi na magunguna waɗanda ke sabke masassara, su ya kamata a bada. In aka ga wannan abun bayi lokacin, ba shakka a nuhi likita, shi likita ya san matakan da zai dauka don ya ceci wannan yaro.
Wani bi a gargajiyance dokta, waɗansu uwaye idan karkara ne sai ka ga ba ai wani mai ku buku haka ba a likitance?
Inda an daka hura aka ba yaro ba laihi, amma dai fa a san cewa kada a wuce gona dai. Zawo dai an san maganin shi dai, ruwa ne ke fita daga cikin jiki. To ruwa ko in sun huta, abin da ya kamata a yi a maido waɗannan ruwa. Amai shi ma ruwa ne ke ta daga cikin jiki, in sun huta a maido su. To kuma abin da ke maido su wannan, kowa ya sani wannan ruwan gishiri sukari su ne ke maido ruwa a cikin jiki.
Dokta Malam Ahmadu kenan, kwararren likita a Kaura Sau, Shaibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga maradin jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani da wannan rahoto daga maradin jamhuriyar Niger. A jihar Niger, hukumomin kiwon lafiya sun bayyana samun nasarar raguwar masu kamuwa da cutar nan ta HIV, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Ma'aikatar lafiyar jihar Niger a Nigeria ta ce an samu ci gaba sosai a bangaren yaƙi da yaduwar cutar HIV mai karya garkuwar jiki a 'yan shekarun nan da suka gabata. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kashe sama da naira miliyan 60 a cikin kowace shekara wajen sayan kayan aikin gwajin cutar ta HIV, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani.
Alhamdulillah, mu a jihar Niger a last survey inda aka yi, duba inda aka yi a Niger State namu, muna kan 1% ne na mutane da suke da ciwon kanjamo HIV AIDS kenan. Amma yanzu a haka cikin wannan shekarar, a cikin wannan watan da muke ciki, ana nan gaba daya Nigeria kuma ana sake yin diga na survey din domin a san ainihin inda kowa yake. Muna fatan cewa insha Allah ma mun soka kasa da kashi ɗayan da muke kai a yanzu nan. Kuma wannan abin ya samu domin irin kokarin da mai girma gwamna yake yi domin harkan cutan kanjamo. An kasan waje ne suke zuwa suke taimaka mana da kuɗin da ake yin test din da kuma magungunan da ake bayarwa, amma yanzu sun fara jayewa domin a Najeriya gaba daya abin ya damso kama a Najeriya, amma saboda haka sun jaye. Amma mai girma gwamna na nan Niger State shi yana bayar da kuɗin da ake sayan wayannan magunguna din tunda su suka jaye, especially musamman test kit din da babu ba sa bayar da kuɗin yanzu a cikin su. Mu Niger State muna bayar da wannan kuɗaɗen.
Kaman a cikin shekara nawa kuke kashewa akan bada kuɗaɗen maganin sayan cutar maganin kanjamau?
A cikin shekara muna kashe yana kai kusan miliyan 60 na sayan kayan gwaji da ake amfani da na HIV AIDS.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan, a lokacin da yake yi wa manema labarai ƙarin haske akan cigaban da aka samu wajen ɓangaren yaƙi da cutar HIV mai karya garkuwar jiki a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Mustapha Batsari, a gaishe ka. Yanzu kuma sai birnin Maiduguri. A yaƙi da ake da cutar polio, malaman addini ba a bar su a baya ba. Malam Muhammad Ibrahim, ɗaya ne daga cikin malaman da ke taimakawa musamman a bamu da kewaye wajen wayarwa iyaye kai domin su bari a yi wa ‘ya’yansu rigakafin cutar foliyo. Ga abin da ke cewa a wajen taron masu ruwa da tsaki da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar da ke kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri.
A cikin nazarin da muka yi mu rediyon Focal Passes gaba ɗaya, kowa ya kawo shawaransa ya je ya duba mutane, sai muka gane cewa ashe mutanenmu abu uku ne ke damun su. Farko tukunna jahilci, na biyu shine hasada da kiyayya, na uku kuma sakacin gwamnati. Sai muka ɗauki na farkon, jahilcin me ya kawo sa ne, shi kuma me maganin sa ne. Wayanda suke kin abun saboda addini ne, sai muka fito musu ta hanyar alqur'ani da hadisi. Idan malami ne ya tara sangaya ko islamiyya yace baya son ya dauki allura ta bangaren addini ne, sai ayi mana waya ko ayi na muke. Akwai malamin da muka je wurin sa yace ba zai dauki allura ba dan ba ta da kyau. Dama Allah ya faɗa walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Sai yace min ni mai maganan yace Hausa kanuri suka ce biyu sallimin dai biyu kaska saljin dono kaska dai biyu shu biyu gulon ayyan karwa sallimin su gulon ya biyu dai shiru a kaska kama da muwasa kudun ya sallako su gulon. Sai yace nyandi ma ya biyu do nyandi ma kaska do yace mun abin da yasa ai ku wannan a lokacin da ana saran itace da karfin gatari. Sai itacin yace wannan gatarin karfin me yasa kike sara ni me ne miki? Shine karfin tace masa a karka damu ba ni laifi na bane, ai an hada ni da itace kaman kai ne sai nake saran ka. Ai ku wannan ku ne malamai wanda kun hadu da Yahudawa kuna saran mu, yake mu haka. Shine nake masa to ka fada mun laifin da ka samu a cikin alluran. Yace aka ce an kawo mana labarin ba ko me. Yace malam da zaman kan nan baka karanta in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Kai amfani da wannan aya mana. Ni na sha treni aka wannan abu da yawa, ka tambaye ni menene na sani in faɗa maka in baka yarda ba. Yanzu in nace maka a dawan da kana rubutu da ita ba ta da kyau, gaskiya ne ba? Gaskiya ba. Kuna rubutu kuna sha wannan ba ke wannan faɗa a Borno za a ji? Ba za a ji ba. To wallahi ba abin da yake cikinta.
Malam Muhammad Ibrahim kenan, ɗaya daga cikin malaman addini da suke taimakawa domin wayar da kan al'umma su bayar da dama a yi wa ‘ya’yansu rigakafin cutar foliyo a garin Bama da kewaye a ƙoƙarin yaƙi da ake yi na kawar da cutar foliyo. Ya kuma yi bayanin ne a taron masu ruwa da tsaki da ya gudana wani gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka domin shirin ya zo muku kai tsaye, Nasiru Yakubu Binnir ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
La meilleure